Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:39:49:60 sai kilohertz 1,530 matsakaicin zango a sauraron a jamhuriyar Niger kuma suna ya kama mu a kai tsaye akan tashin Radio Way Africa akan mita 102.5 sai rido amfani sarauniya fara'a noma download da kuma niya a kuma ana iya samu a Alpha Radio na kuma sun dake kasar Ghana masu na'urar computer ko a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saurawa da ku a yau Alhamis 14 ga watan Yuni na shekarar 2018. Ladan Ibrahim Aiwa ne daga nan birnin Washington DC. Hada Mahmud Lalo muke farin cikin daukan dawainiyar kamu ku shirin daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanin labarai.
Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da jagoran ƴan tawayen Riek Machar za su haɗu gaba da gaba a ranar 20 ga wannan wata. Amurka ta ce tana sa ran nan da shekaru biyu da rabi Koreya ta Arewa za ta wargaza makamanta na nukiliya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da wata matsaya wacce ta yi kiran a samarwa Falastinawa fararen hula kariya a yankunan da Isra'ila ta mamaye.
To madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa jami'an 'yan sandan Najeriya sun koka saboda rashin biyan su albashi na watanni.
Daga Yobe zuwa Borno dukkan mu ba wanda ya samu naira daya. Akwai waɗanda muna tare da su wata uku ma ba a biya su albashi ba wata hudu.
A can jihar Bauchi ko mazaban kakakin majalisar wakilai na Najeriya ne Yakubu Dogara suka ja masa kunni.
A takaice sun ce suna jawa dannan namu kunni akan cewa ya cire hannunsa daga duk abin da ya shafi takun saka tsakanin majalisa da fadar shugaban kasa.
Sai kuma mu kawo muku karatun Qur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan sai Grace Alheri Abdu wanda za ta shigo da shirinta na domin iyali. Amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da jagoran ƴan tawayen Riek Machar za su haɗu gaba da gaba domin tattaunawa a ranar 20 ga wannan wata na Yuni a Addis Ababa a wani yunkuri da Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed ke yi na shiga tsakani domin a cimma matsaya ta zaman lafiya tsakanin ɓangarorin biyu. Kakakin Machar ya faɗa a wata sanarwa da ya aike ta kafar email cewa sun yi na'am da wannan yunkuri kuma hakan zai ƙara ƙwarin gwiwa a ƙoƙarin da ake na neman maslaha. Nan take dai babu wani tsokaci da gwamnatin ta Sudan ta Kudu ta yi da kungiyar kasashen gabashin Afirka ta IGAD dangane da wannan taro da aka shirya. Amma kakakin Kiir Atene Wek Atene ya kwatanta goran gayyata zuwa wannan taro a matsayin mai muhimmanci. Kakakin jam'iyyar SPLM mai mulki Mabion Garan ya tabbatarwa da shirin muryar Amurka na South Sudan in Focus cewa Machar zai taso daga Afirka ta Kudu zuwa Ethiopia domin halartar wannan taron. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce suna sa ran nan da shekaru 3.5 Koreya ta Arewa za ta kwance ɗamarin makamanta na nukiliya da gasken gaske. Kalaman na Pompeo waɗanda ya yi a jiya Laraba na zuwa ne kwana guda bayan da shugaba Trump ya rattaba hannu akan wata yarjejeniya da shugaban Koreya ta Arewan Kim Jong-un wacce ta nemi a kawo ƙarshen shirin makaman nukiliyan na Koreya ta Arewa. Sai dai a cewar 'yan majalisar dattawa a ɓangaren 'yan Democrat Senator Jin Shaheen akwai sauran jin aiki a gaba kafin duniya ta numfasa dangane da makaman nukiliyan na Koreya ta Arewa.
The nuclear threat will not be over until they have dismantled their entire nuclear establishment and removed.
Tace wannan barazanar nukiliya ba za ta kawo ba har sai sun gurgaza baki ɗayan cibiyar makaman nukiliyan su kawar da fasahar bunƙasa makaman baki ɗayan sa. Shi kuwa Senator John Cornyn na ɓangaren 'yan Republican ya faɗa muryar Amurka cewa duk da wannan taron kolin da aka yi a Singapore babu abin da zai canza dangane da matsalar lambar da ake nunawa hukumomin Pyongyang.
The way I interpret this first meeting, which of course is surprising to everybody, is that
yace fasarar da nayi wa wannan taro nasu na farko wanda ya zo wa kowa da mamaki ita ce kamar 'yan damba ne biyu suka yi musabaha gabanin su fara dambatawa ba a fara ainihin tattaunawar ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da wata matsaya da aka cimma a jiya Laraba wacce ta yi kira da a samarwa Falastina fararen hula kariya waɗanda suke zaune a ƙarƙashin yankunan da Yahudawa suka mamaye. Wannan kira na zuwa ne bayan da Amurka ta daƙile wani yunkuri makamancin wannan a kwamitin sulhu na majalisar bayan kai ruwa rana da aka yi bayan wani ƙuduri da Amurka ta gabatar wanda ke Allah wadai da ƙungiyar Hamas ta Falastinawa ya gaza shiga cikin wannan ƙuduri. An amince da ainihin ƙudurin da ƙuri'u 120 yayin da mambobi 8 suka nuna adawarsu sannan wasu mambobi 45 suka kaurace wa kaɗa ƙuri'ar. Kudurin da ya bai ambaci kungiyar Hamas karara ba, amma kuma ya Allah wadai da duk ayyukan gallazawa fararen hula, kama abin da ya hada daga ayyukan ta'addanci da na tunzura jama'a zuwa lalata dukiyar jama'a. Kudurin har ila yau ya yi tare da duk wani yunkuri na amfani da karfin da ya wuce kima tare da nuna bambanci da dakarun Isra'ila ke yi akan Falastinawan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce farashin mai ya yi tashin goron zabi, yana mai dora laifin akan hukumar wato OPEC, kungiyar kasashen da ke da arzikin man kenan. A jiya Laraba, Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa farashin mai ya tashi sosai, OPEC ta yi halinta, hakan babu kyau. Kungiyar ta OPEC mai mambobi 14 da suka hada har da Saudiya, Iran, Iraki, Kuwait da Venezuela kan samar da kashi 40 na man da ake hakowa a duniya, wanda kusan kashi 60 cikin 100 na adadin wannan man akan sayar da shi ne a kasuwannin duniya. A duk lokacin da kungiyar ta OPEC ta yanke shawarar ƙara adadin man da ake hakowa ko kuma akasin hakan, matakin kan shafi farashin mai a duniya, lamarin da ke shafar masu amfani da man da kuma hadadar kasuwancin sa. A shekarar 2012 ne shugabannin shugabannin kungiyar ta OPEC suka cimma wata matsaya ta rage adadin man da ake hakowa zuwa ganga miliyan 1.8 a kowace rana, domin a rage kwantan da yake yi a kasuwanni. To kuma daga lokacin ne farashin man ya tashi daga ƙasa da dala 30 kan kowace ganga zuwa sama da dala 70. Shugaban hukumar da ke yaƙi da cuta mai kada garkuwar jiki ta HIV/AIDS a Majalisar Ɗinkin Duniya, Michel Sidibe, ya ce an kai wani muhimmin mataki a yunkurin da ake na kawo ƙarshen wannan bala'i nan da shekarar 2030. A wata hira da ya yi da muryar Amurka, Sidibe ya ce tsakiyar wa'adin kawar da wannan cuta na da matuƙar muhimmanci, domin mataki ne da za mu yi waiwaye mu ga abin da aka yi a baya. Yana mai cewa wannan shekara ita ce tsakiyar wa'adin da kasashen duniya suka shata na kawar da cutar, kuma an fi mai da hankali ne akan yankunan da wannan cuta ke saurin tasiri a kansu. Ƙididdigar da aka yi a shekarar 2016 ta nuna cewa ƙalla mutum miliyan 36.7 ke ɗauke da ƙwayar cutar HIV, sannan an samu kusan mutum miliyan 2 a matsayin sabbin waɗanda suka kamu da cutar, kana mutum miliyan 1 suka mutu daga cutar a wannan shekara. Abin farin cikin anan, kamar yadda ƙididdigar ta nuna, shi ne an yi nasarar faɗaɗa hanyoyin samar da magungunan da ke rage kaifin cutar, inda kusan mutum miliyan 21 suka samu magunguna a shekarar ta 2016, lamarin da ya sa aka samu raguwar mutanen da ke mutuwa daga cutar ta AIDS da kashi 1/3.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Kamar mu fara da rahoton da ke cewa ‘yan sanda a tarayyar Najeriya sun koka a kan rashin biyan su albashi na watanni da dama. Ga Nasir Adamu kai da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
Yayin da jami'an 'yan sandan Najeriya ke fama da rashin albashi na tsawon watanni, ɗaya daga jami'an da aka tura Dabci a jihar Yobe don aiki na musamman ya bugo waya. Jami'in wanda ya buƙaci na ɓoye sunansa ya ce rashin albashi da allowance na naira 1,000 wuni ga zaratin 'yan sanda irinsa da ke yankunan da ke da gyauran 'yan ta'adda, akwai kasadar samun koma baya.
Allowance kam tun watan ɗaya daga Yobe zuwa Borno, dukkan mu ba wanda ya samu naira ɗaya. Akwai waɗanda muna tare da su wata uku ma ba a biya su albashi ba, wata huɗu ga iyalai ga wannan. Ka zo operation kana zanne da yunwa, kana tunanin za ka biya wa 'ya'yanka bukatun su, ga kuma kana wajen operation ta wanne ɗaya za ka ci. Muna ganin gwamnati da za ta yi mana adalci, ya sa za mu miƙa kokenmu, maybe ko ta manta da mu, wanda don Allah muna neman taimako ta taimaka mana ta tuna da mu ɗan allowance ɗinmu da muke ɗan samu, mu ɗan samu mu sarrafa, mu ɗan ga azumi, ga shi har yanzu ba mu samu mun saya wa yara abin sallah ba, ba mu sayi komai ba, ba mu samu ma wanda za mu yi maganin yunwan cikinmu ba, ballanta za mu yi maganin wani abun da.
Wannan ya dace kamar ana kira ga ta jami'an 'yan sanda ya zama sumi masu sadaukarwa ne ga ƙasa, kuma me zai faru? Wannan bai nuna cewa kamar kun fara sarewa da wannan aikin da kuke ba?
Karɗe haka ne, muna sadakarwa, shi ɗin ne ya sa tun Januwari har yanzu muke zanne. Dole komai da za ka yi sai in ka samu abincin da ka ɗan saka a cikinka, amma ka zalla da yunwa ai aikin bare yiwu ba ai.
Kamar a kunnan babban sufetin 'yan sandan Ibrahim Idris ya ba da umarni ga jami'in kuɗi na rundunar bincike dalilin da ke sa albashin 'yan sanda ke maƙalewa daga wani sabon tsari a ofishin babban akan iyakanta na tarayya. Bala Ibrahim shine mai taimaka babban sufeton kan labaru.
Kakakin rundunar ƴan sanda ya ba da sanarwa a ga yawa mutane cewa fa matsalar nan ba daga nan bane, matsalar nan daga ma'aikatar kudi ne. Idan sun san ba su da kwari da karfi to gara a dawo da abin a koma yi yadda ake da. Amma ba daidai bane a ce mutun yi an tura shi aiki, ya bar iyalinsa, ya je ba dare ba rana, ga ruwa, ga iska, ga zafi, ga duk abin da ka sani. Karshen wata a ce ba a biya shi ba. Wasu yanzu an yi wata biyar, wasu shida, an ce ma wasu bakwai. Yace saboda Allah kai idan aka yi maka haka zaka ji dadi. Shi wannan jami'in yace ba zai ji dadi ba. Yace to mu muna zaune a cikin office, muna cikin air condition, wasu suna jeji. Wallahi ya budewa mutumin nan har sai da naji wani iri in kaga yadda yake ma. Yace wallahi zan je in kai kara gaba idan wata ma. Yace za a samu matsala fa, domin waɗannan mutanen suna aiki dan me yasa kuma haƙinsu ba za a biya su ba. Yace ba ruwansa yana so ya masa bayani, yace a yace shi baya so ma yaji abin da yake so kawai a biya ko ta yaya amma ko me za a yi. Yace kawai a je dole ne ya tare a ma'aikatar kuɗi ya gaya musu san yadda za su yi a biya mutanen nan, in ba haka ba zai je ya gaya wa shugaban ƙasa. Wallahi ransa ya ɓaci ya ƙi ma duk wanda ya zo, mutane da yawa sun zo sana ko a rigitse yau yake.
Lamarin albashi ko isani ga 'yan sanda ya kasa zama tarihi a Najeriya, inda kuma hakan ba mamaki ke sa wasu 'yan sandan zarmiya ko neman na goro a kan tituna. Da zarar mutane sun fara tausaya 'yan sandan, sai kuma wani labari ɗaya na zaluncin 'yan sandan ya sanya mutane janye tausayin zuwa gagarumar hamayya. Nasira da Malika, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Allah ya kyauta, a can jihar Bauchi ko ƙananan hukumomin nan ne da kakakin majalisar wakilan Najeriya Yakubu Dogara ke wakilta suka bukace shi da ya nisanta kansa da batun tsige shugaba Muhammadu Buhari. Idan ba haka ba ko za su ɗauki mataki a kansa. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugabannin APC ɗin waɗanda sun fito ne daga mazaɓar da shi kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara ke wakilta sun gabatar da ƙorafin nasu ne a rubuce mai ɗauke da sanya hannun jagororin su guda 18 suka miƙa ga hannun muƙaddashin shugaban jam'iyyar APC ɗin na jihar Bauchi Muhammad Hassan domin kaiwa shugabannin uwar jam'iyyar na ƙasa na kuma tattauna da shi game da abin da takardar ta kunsa.
Sunana Muhammad A. Hassan, muƙaddashin shugaban jami'ar APC na jihar Bauchi. Sun yi tattaki sun zo mu kuma suka kawo mana koken abin da mu ma ya dame mu, dama da muka ji shine maganar suka taho a kanta na cewa ɗaya daga cikin 'ya'yanmu a wannan jiha kuma mutum na hudu a harkar mulki a ƙasar nan, wato Honorable Right Honorable Yakubu Dogara, speaker na kakakin majalisar tarayya ta ƙasa, cewa akan maganar da aka yi na maganar tsige shugaban ƙasa da wasu majalisa suke barazana, wato join wannan majalisa ta gwayensu guda biyu da haɗaka na dattawa da na wakilai wadda aka yi. So wannan shine abin da ya taho da su suwai na gane hukumomi na tafawa ɓalewa bagwaro da das.
Me suka yi buƙatar da a yi ne a kan wannan koke nasu?
A taƙaice sun ce suna jawa ɗannan namu kunni akan cewa ya cire hannunsa daga duk abin da ya shafi takunsa a tsakanin majalisa da fada shugaban ƙasa. Sannan suka ƙara da cewa idan kuma ya kiya cire hannunsa daga wannan harkar, to su kuma suna da matakan da za su ɗauka.
Sai dai kuma wasu hadiman kakakin majalisar wakilan Honorable Yakubu Dogara sun gana da manema labarai.
Ni ne Dr. Audu Gani Bogoro. A dangantakan Yakubu Dogara da shugaban ƙasa tun farkon fari a lokacin da za a yi zaɓe na primary, shine agent din Buhari a Lagos da aka yi zabe. Kuma ina ji akwai lokacin da Buhari bai da lafiya, Dogara yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi taka, suka yi tsayin daka su tabbatar cewa ba a jijjiga kujeransa ba. Kuma a lokacin da yake campaign ma coci-coci yake shiga yana cewa duk wanda ba zai zaɓi Buhari ba kar ya zabe shi. Saboda haka tsakanin Dogara da Buhari kaman Juma ne da Juma ne da ɗan Juma da ɗan Juma.
Sunana Honorable Elias Ibrahim Zol. Ni mai tallafawa, babban mai tallafawa kakakin majalisa ne akan abin da ya shafi majalisun jihohi da kuma ƙananan hukumomi. To gaskiya irin waɗannan maganganu da suke faruwa soki burutsu ne wanda yake duka ba su da tushe. Saboda ni na san Right Honorable Yakubu Dogara ba yadda za a yi a haɗa kai da shi saboda a ci zarafin shugaban ƙasa. Wannan ɓatanci ne ba wani abu ba.
Shin kun ga wa Yakubu Dogara ga abubuwan da suke faruwa a sanadiyar ganinsa da aka yi a wajen wannan taro wanda yake daga baya fito fili cewar shiri ne na neman tsige shugaban ƙasa?
To wato abin da yake faruwa a cikin wannan abin shine shugaban wannan majalisa din nan. Ba yadda za a yi a ce shugaban majalisa ya je wurin ko in yana so ya kare muradun shugaban kasa, ba yadda zai yi daga waje. Dole ya kasance a wannan waje, ta wannan wuri ne zai iya amfani da wannan dama da yake da shi na shugaban majalisa kuma ya kare muradun shugaban kasa. So haka ya shiga ne da niyyar cewa lallai abubuwan da ake shirin nan fa ba zai yi ya taba shi shugaban kasa ba.
Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Nigeria.
To yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai tsarki albakacin watan Ramadan.
Sunana ga Kayyata Mamma Shaibu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qala fir'aunu zaruni aqtul Musa walyad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardil fasad. Wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab. Sadaqallahu al-azim.
To Allah ya karba. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 16. Ga kuma shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoy ba. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
Ranar Litinin za a yi dafa duka ko kuma wake da shinkafa. Ranar Talata za a yi dambu ko kuma jollof rice. Ranar Laraba sannan wanda aka ba su umarni su kawo makaroni su ma za su zo a dafa. Sannan ranar Alhamis za a yi kwai da alala. Sannan ranar Juma'a kuma za a kawo yogurt da madara da dan biskin haka su ma za ana ba su.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Bayan shekaru biyu da kaddamar da shirin ciyar da kananan yara da abinci a makarantun gwamnati na Najeriya da kawo yanzu ake gudanarwa a jihohi 24 na kasar. Shirin domin iyali ya yi nazarin wannan tsari da bincike nuna yana cike da kurakurai da matsaloli, kama daga rashin ba da kuɗi akai-akai ga masu dafa abincin zuwa yanayin rashin tsafta da inganci. Tuni dai masu bibiyar yadda wannan shiri ke tafiya ke bayyana fargaba kan irin wannan abinci da gwamnati ke baiwa ɗalibai. Dr. Usman Muhammad Ibrahim na sashen kula da cututtukan al'umma ya fayyace matakan tabbatar da tsaftar abinci musamman ga kananan yara ɗalibai.
Tsaftar abinci yakan fara ne daga gona a ka'ida har zuwa lokacin da za a ci abincin nan. Sannan lokacin da aka ainihin yi girbi aka ɗauko shi daga gona, lalle sai an sa ido an tabbatar cewa ba abin da ya taɓa shi wanda zai gurɓata shi har zuwa lokacin da za a dafa abincin nan. To a lokacin da za a dafa abinci, abu mai muhimmanci shine a ina aka dafa shi kuma waye dafa shi. Shi kanshi mai dafa abincin yana da isasshiyar lafiyar da ya kamata a ce ya dafa abincin nan, sannan kuma a zo wurin da za a bada abincin nan ga 'yan makaranta. Domin hatta masu bada abinci ya kamata a ce ana duba su a makaranta a ga cewa suna da isasshiyar lafiyar da ba za su yaɗa cututtuka ga yara ba. Ya kamata a ce wurin dafa abinci mutum ya sa hula, kuma wurin da ake bukata an sa safa. Har ila yau ya kamata a ce akwai kaman yan riga da za ta kare wace da banci ta abincin nan ba ta na gida bane, kuma an yi amfani da kwanuka masu tsafta, kowane yaro an bashi a kwano mai tsafta. Sannan ludayi a tabbatar cewa mai tsafta ne. Har ila yau ya zamanto cewar lokacin da ake bada abincin akwai wanda zai tabbatar cewar ana yin shi akan yanda ya kamata.
Kamar yadda muka alkawarta muku makon jiya, mun nemi jin ta bakin hukumar CRC da aka dora wa alhakin sanya ido kan yadda shirin ciyar da ɗaliban ke tafiya a jihar Kano. Ta kuma amince cewa akwai ƙalubale da suka dabaibaye shirin, amma ta ce tana ɗaukan matakai. Alhaji Sagiru Gamba ‘yan Musa, sakataren hukumar, ya ce babban ƙalubalen da ake fuskanta ita ce daga cikin mata 13,470 da aka tantance domin kwangilar dafa abinci, waɗanda ke samun kuɗin aikin ba su kai rabin haka ba, kuma su ma ba sa samu akai-akai. A cikin hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari, ya bayyana rawar da hukumar CRC ke takawa a aiwatar da shirin.
Rawar da ita hukumar CRC take takawa bai wuce irin dubawa da sa ido a kan yadda an samu nasarar wannan al'amari, domin program ɗin ka duba gaba ɗayansa na gwamnatin tarayya ne, su kuma a ka'idar su za a ci da yara ne daga aji ɗaya zuwa aji uku, sannan gwamnatin jiha kuma za ta ciyar da 'yan aji hudu zuwa shida. Saboda haka wannan ta sa dole yanzu mu jajirce mu ga cewa an samu nasara wannan al'amari tun daga farko har zuwa ƙarshen sa.
Amma akwai bayanan da suke nuni da cewa tsarin yadda kuke ciyar wannan kamar akwai gyare-gyare, misali a zubawa ɗalibi abinci a takarda ko a leda da makamantansu.
To alhamdulillah, wannan daman tsari ne wanda an riga an tarar jihar Kano daman tana yin ciyar wannan tun a baya. To amma matsalar da take fuskanta shine akwai robobi da ake tunanin mai girma gwamna ya ba da umarni za a yi su in Allah ya yarda. To amma ka san sha'ani irin na gwamnati ba a dai kammala ba, amma da zarar an kammala, idan kuka je makarantun za ku kowa da robar sa zuba musu abinci a lafiyayyen abu, kuma za a ringa dafa abinci ma, domin muna tunanin tunda yanzu tsarin na federal government mata ne waɗanda suke dafa abinci suna saidawa a gidajen, su ne ake kira vendors. Don haka ba tsari ne irin na baya ba wanda muka yi, wanda za a zo da murhu da tukwane a dafa abincin a makaranta a fito da shi a rarraba wa yara kowa ya samu. To sabanin wannan ne yanzu daga gidajen suke dafo abincin nan. Amma duk da haka muna ta kokari mu tura wakilanmu NCRC na mazabu da na sauran local government su zazzagaya su ga ina ma ake dafa abincin nan, don a sami kwanciyar hankali kuma a tabbatar cewa abincin mai tsafta ne.
To tunda ka ce jami'an ku suna kewayawa wurare da ake dafa wannan abinci, suna kawo muku rahoton cewa ga yanayin abincin, misali ana dafa taliya ta zama ta cakalkale, ko kuma a kawo yagwata yana da tsami, ko an dibga mata siga yayi yawa da sauransu.
Waɗannan abu duk abin an ce na farko ne dole ne an samu matsaloli nan da can, amma a halin yanzu muna ta kokarin yadda za a gyaggyara waɗannan al'amari. Yanzu misali masu yagwa lokacin da suka zo da farko ma akwai suka zuba sinadarinsu, sai ya kasance akwai da ta ɗan ɗauki kwanaki ba a yi raba yaran ba, wata ma yi haka muka yi muka ringa rufe ta, muka ce kuma lalle su yi kokari, sannan sun gyara abubuwan su yanzu yana tafiya smoothly. Sannan har ila yau masu dafa abincin nan su ma muna ta kokari, yanzu akwai kwamitoci da bayan waɗannan wakilai namu, waɗannan kwamiti aikin su zazzagaya inda ma ake dafa abincin nan, idan hali ma yayi wata kila su ba da shawara a dawo dafa abincin ma a makarantu ta yadda za a ringa tsaftace abubuwan nan kai tsaye.
Wasu na cewa kamar babu jami'an kiwon lafiya da na tsaftar muhalli a tsarin nan naku, kuma su ma kaman shugabannin makarantu da muka kekewaya su ma kaman 'yan kallo ne a tsarin nan.
So alhamdulillah, mai girma deputy governor ya ɗauki mataki akan wannan, domin ya zauna da commissioner lafiya ɗin, kuma yana tunanin za a sako ma'aikatan lafiya ɗin tsindin a cikin wannan tsari ta yadda za su samu su tsaftace wannan al'amari. Sannan kuma kafin ma matan nan su fara girkin nan, sai da muka kai su ma'aikatan lafiya ɗin suka tantance su, aka tabbatar ba su da cuta, babu wani abu wanda zai iya effectin ɗin yaran nan wajen dafa musu abinci. Don haka yanzu mun tabbatar duk masu dafa abinci nan mata ne masu lafiya masu tsafta. Sannan kuma za a daɗa shigo da waɗannan wakilai waɗanda za su ci gaba da dudubawa ta yadda za a tsaftace al'amarin insha Allah.
Kana nufin cewa mutum 130 ɗinnan da ɗuriya da kuka tantance aka tabbatar da cancanta su yi wannan aiki har ma aka ba su, yanzu ana ba su kuɗi suna yin wannan aiki kenan?
To kudin da ake ba su har zuwa yanzu ba dukkanin suke samun su ba, saboda akwai dan matsaloli da ake fuskanta a bankuna, irin wannan dan sunaye da sauransu, za a dan samu wata kalma ce guda daya ko bambancin suna, ko kuma a BBN number wata kila ta bude account dinta da suna wance, a nan kuma ta zo ta sa wance. To a irin wannan sune dan matsalolin da ake ta fuskanta. Amma dai na san dai fiye da rabi yanzu suna dan samun kudaden su waɗanda suke ci da yaran nan, dan haka ba kowa ne yake samu ba a halin yanzu.
Ku tun da alhakin dubawa nan da tabbatar da ingancin nan yana wuyanku ne, kun gamsu da yawan abinci da mizanin sa da kuma ingancin sa da ake samu?
Ai, kowace mace da take dafa abinci dama akwai timetable ko menu da aka shirya musu. Ranar Litinin za a yi dafa duka ko kuma wake da shinkafa, ranar Talata za a yi dambu ko kuma jollof rice, ranar Laraba su kuma masu aggregators waɗannan wanda ake aka ba su umarni su kawo makaroni su ma za su zo a dafa, sannan ranar Alhamis akwai masu kwai, za a yi a kwai da alala, sannan ranar Juma'a kuma za a kawo yogurt da madara da dan biskin, haka su ma za ana ba su. Duk inda ka zagaya a makarantun nan za ka tarar ana yin wannan al'amari, saboda haka tunda akwai menu damun kowace mata an bata ta san abin da za ta dafa da kudaden wannan yaro.
To amma an ce ma fatsarin nan naku yana wabi, misali idan aka yi shi tartar ya fara, an fara a can sai ya katsewa a ji an ma daina sati biyu sati uku kwata-kwata ma babu labari, me yake faruwa ake samu wannan wabi?
Abin da yake faruwa wannan matsaloli ne daga su can gwamnatin tarayya, tunda tsarin nan inda suna turo kuɗi kafin wannan kuɗin sati biyu ko uku ya ƙare, watakila a ce an sake turo wani kuɗin to da sauki. To amma matsalar shi ne idan sun turo kuɗin sati biyu, sai sati biyun ya ƙare har a shiga wani satin kuma babu kuɗi. To kaga kuma tsari ne na gwamnatin tarayya, bayan za a yi musu bashi dole sai in sun sako kuɗi sannan a ci da yaran nan. Wannan shi ne tsarin da yake faruwa.
Ba iyakarta kenan ba. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji shawarin ƙwararru akan wannan shirin da kuma matakan da suke gani ya kamata a ɗauka domin ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Kafin nan, a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, alheri ke muku fata alheri, kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
To ma Allah, kafin mu ƙarƙare ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kana takaice. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da jagoran ƴan tawaye Riek Machar za su haɗu gaba da gaba domin tattaunawa a ranar 20 ga wannan wata na Yuni a Addis Ababa, a wani yunkuri da Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed ke yi na shiga tsakani domin a cimma matsaya ta zaman lafiya tsakanin ɓangarorin biyu. Kakakin Machar ya faɗa wata sanarwa da ya aike ta kafar email cewa sun yi na'am da wannan yunkuri, kuma hakan zai ƙara ƙwarin gwiwa a ƙoƙarin da ake na neman maslaha. Nan take dai babu wani tsokaci daga gwamnatin ta Sudan ta Kudu da ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka ta IGAD suka yi dangane da wannan taro da aka shirya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce suna sa ran nan da shekaru biyu da rabi Koriya ta Arewa za ta kwance da marar makamanta na nukiliya da gasken gaske. Kalaman na Pompeo waɗanda ya yi a jiya Laraba na zuwa ne kwana guda bayan da shugaba Donald Trump ya rattaba hannu akan wata yarjejeniya da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, wacce ta nemi a kawo ƙarshen shirin makaman nukiliya na Koriya ta Arewa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da wata matsaya da aka cimma a jiya Laraba, wacce ta yi kira da a samar wa Falasɗina fararen hula kariya waɗanda suke zaune a ƙarƙashin yankunan da Yahudawa suka mamaye. Wannan kira na zuwa ne bayan da Amurka ta daƙile wani yunkuri makamancin wannan a kwamitin sulhu na majalisar, bayan kaiwar rana da aka yi, bayan kuma wani ƙuduri da Amurka ta gabatar wanda ke Allah wadai da ƙungiyar Hamas ta Falasɗinawa. Shirin ya gaza shiga cikin ƙudurin, an amince da kuma ainihin ƙudurin da ƙuri'u 120 ne, yayin da mambobi 8 suka nuna adawarsu, sannan wasu mambobi 45 suka ƙauracewa kada ƙuri'ar. Shugaban Amurka har ila Donald Trump ya ce farashin mai ya yi tashin goron zabi, yana mai ɗora laifin hakan akan OPEC, ƙungiyar ƙasashen da ke da arzikin mai a duniya. A jiya Laraba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa farashin mai ya yi tashi sosai, OPEC ta yi halinta, hakan babu kyau. Kungiyar ta OPEC mai mambobi 14 da suka hada Saudiya, Iran, Iraki, Kuwait da Venezuela kan samar da kashi 40 na man da ake hakowa ne a duniya.
To madalla da ta kai tutun labaran mu kawo ƙarshen shirin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Mahmud Lalo da ya taimaka mu gabatar da shirin. Sai Cubahiro Judo ne wanda ya bada umarni da injiniyan mu Darrell Smith ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai anjima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.